Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu saurara mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Nasir Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma fadakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da kananan yara. Kafin mu kai ga shirin, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makiri. Lauyoyin gwamnati a nan Amurka sun faɗa a jiya Juma'a cewa tsohon lauyan shugaba Donald Trump Michael Cohen ya cancanci a yanke masa hukuncin zaman gidan yari. Wannan shawarar na kunshe ne a cikin karar da lauyoyin suka gabatarwa kotu kafin a yanke masa hukunci a mako mai zuwa a New York. Cohen ya amince da laifinsa na aikata ba daidai ba, kuma ya baiwa bincike da hukumomin jiha da na tarayya suka gudanar wata da watanni haɗin kai, ciki har da ganawa sau bakwai da yadda mai bincike na musamman Robert Mueller. Masu shigar da ƙarin sun ce sashen kimanta hukunci a kotu ya ce tsarin tabbatar da hukunci na tarayya da ya ce Cohen na iya zaman aƙalla shekaru huɗu a gidan yari. Lauyoyin gwamnatin dai sun ce kiyasin hukuncin na tabbatar da girman laifin da Cohen ya aikata cikin ganganci. Masu shigar da ƙarin sun ce bai kamaci a yi wa Cohen sassauci ba, wanda aka saba yi ma waɗanda suke baiwa bincike haɗin kai yayin da suke ba da dalilansu na amincewarsa. Wata babbar jami'an kamfanin fasaha ta bayyana gaban kotu a ƙasar Canada akan laifuka da Amurka ke zarginta da aikatawa mai alaka da hulɗan kasuwanci da ƙasar Iran, lamarin da ya girgiza hada-hadar wato kuɗi a duniya biyo bayan kamata. A cikin ɗakin kotu da ya cika makil da jama'a a Vancouver da ke Canada, lauyan gwamnatin kasar ya musanta baiwa Meng Wanzu, babbar jami'an kuɗi a katafarin kamfanin fasahar nan ta kasar na kasar wato China Huawei Bailey a jiya Juma'a, yayin da ake nazarin yuwar mika ta ga Amurka, kuma ya ce tana da hadarin gaske ga sufurin jirgin sama. Lauyan mai shigar da ƙarin ya ce Amurka tana neman Meng ne bisa zarginta da yaudarar ma'aikatan kuɗi akan hulɗan Huawei da kamfanin fasaha na Skycom da ke Hong Kong, wanda ake zarginsa da sayarwa Iran wasu na'ura na fasaha da Amurka ta kera, wanda hakan ya saba wa takunkumin cinikayya da Amurka ta kakaba wa Iran ɗin. Kama Meng a birnin Vancouver da Amurka ta bukaci hakan daga Canada ya zo da mamaki ga kasuwar hada-hadan kuɗi bayan shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na China Xi Jinping sun amince akan wata yarjejeniyar kuɗi. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamaru ta ce ta kafa wani kwamitin da zai raba ɗaruruwan mayakan 'yan awarin ƙasar da Boko Haram da makamai, wanda dabancin suka amince su ajiye makamansu kuma a sake mai da su ga jama'a. Sai dai masu fashin baki sun ce kwamitin na da jan aiki a gabansa, musamman a yankin masu amfani da harshen Ingilishi, inda fadar tsakanin gwamnati da mayakan 'yan awarin ke ƙara ta'azzara. Tashin hankalin na baya na zuwa ne kasa da mako daya bayan shugaba Paul Biya ya kafa wannan kwamitin ƙasa wanda zai kwace makamai, ya wargaza kungiyoyin ta'addancin, kuma ya maida Boko Haram, 'yan Boko Haram da suke yaki a arewacin ƙasar, da ma mayakan 'yan awarin wanda suke yaki a arewa da kudu maso yammacin ƙasar, waɗanda suka amince su ajiye makamansu a maida su a cikin jama'a. Gwamnati ta ce an kafa wannan kwamiti ne domin taimaka wa ɗaruruwan tsofaffin mayakan sa kai wanda suka karbi kira da Paul Biya ya musu na su ajiye makamansu a musu afuwa ko kuma su ci gaba da yaƙi sojoji su hallaka su. Amurka tana zargin Rasha da Siriya da shirya labaran ƙarya akan cewa mayakan 'yan tawayen ƙasar sun yi amfani da makamai masu guba. Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta samu bayani mai inganci cewa bayanai da Rasha ta yi akan amfani da guba a Siriya a cikin watan Nuwamba ba gaskiya bane, kuma a maimakon haka ta ce sojojin Rasha da na Siriya sun zuba barkonun tsohuwa a wurin, a cewar mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Robert Palladino. Ma'aikatan tsaron Rasha ta faɗa a ranar 24 ga watan Nuwamba cewa 'yan tawayen Siriya sun yi amfani da gurneti mai guba a kan birnin Aleppo da ke hannun gwamnatin ƙasar. Ma'aikatar labaran Siriya ita ma ta buga wannan labarin, tana mai cewa an kwantar da kimanin 'yan Siriya da yawansu ya kai 100 a asibiti waɗanda suke fama da matsala da ya shafi wato numfashi. To sai dai shi wannan ɗan taliki Paladino ya zargi Rasha da Siriya kan cewa labarin da suke bugawa babu gaskiya a ciki, kuma hakan wani mataki ne da suke ɗauka na bijirewa shirin tsagaita wuta a yankin Idlib, babban tungar da ya rage wa hannun 'yan tawayen ƙasar da suke yaƙi da Bashar al-Assad.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da hantsi, sannunmu da sake saduwa a cikin shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne. Madalla, kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su a cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan yadda mata ke zuwa awo a ƙaramar hukumar MIGA da ke jihar Jigawa a ƙoƙarin da ake yi na rage mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan hoɓɓasa da ƙungiyar mata 'yan jarida reshen jihar Bauchi ke ƙoƙarin faɗakar da 'yan uwansu mata game da cutar nan ta sankarar mama. Shi kuwa rahotanmu na uku zai ci gaba da kawo mana bayanai ne akan irin abincin da ya kamata a rinka baiwa yara ƙanana a ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar nan ta tamowa a arewacin Najeriya. Rahotanmu na huɗu zai ba mu labarin yadda taron gangami domin faɗakarwa akan cutar sida wato HIV da ya gudana a jihar Neja. Rahotanmu na biyar wanda shine na ƙarshe zai yi mana magana ne akan cutar nan ta siga wacce ake cewa diabetics a turance, yadda take da kuma yadda ake kamuwa da ita da ya kuma irin illolin da take yi wa bil'adama, cutar kuma da ta zama ruwan dare bata bar mu ba balle yaro. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Ina gaji da tunanin kansu da bakan dagon gari na sun ji kofofin kanawa da sarakuna na kaina, daga baya a kwan a tashi na yi lukuluku da kaina, fuji amma na sake shi rayuwa ta ce na nuna, na yi alban gwadabe na na yi bugun ɗan Amina shugaban farko da ƙarshe mu imamul mursali, shugaban farko da ƙarshen mu imamul muttaqina, shugaban farko da ƙarshe imamul sajidina. shugaban farko da ƙarshe Imamul Raqiqina shugaban farko da ƙarshe Imamul Raqiqina shahara sanadi ilimi sanadi ilimi na ala
ziyarar zuwa asibiti ga mata masu juna biyu na bada dama ga likitoci su duba lafiyar uwa da jaririn da take dauke da shi kuma yana kawo rage mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa Sai dai har yanzu ana samun matsaloli na zuwa asibiti daga matan da suke karkara. Halimatu Abdullahi ta tattauna da wani jami'in kiwon lafiya a karamar hukumar Miga dake jihar Jigawa akan yanda matan karamar hukumar ke ziyartar asibiti domin awon ciki.
Abba dan kawo shine mataimakin manajan hukumar lafiya matakin farko na karamar hukumar.
Mun raba Miga muna da asibiti guda 23 a Miga local government. A cikin asibitin 23 din nan mun yi kokari asibiti guda 20 ana ANC. Duk da muna da karancin mata masu yi mana ANC amma mun rarraba su idan wannan gari ana Litinin to wannan mata service za ta tashi tafi wani asibitin inda ba mace tayi tarata in ta gama za ta je tayi Alhamisu wani asibitin to mun yanzu mun yi kwabarin din Miga logama muna da asibiti guda 20 daidai wanda ake awo kuma muna da asibiti guda 4 wanda ake aikin aiwa wanda ya hada da Tsakuwawa da Miga da Zareku da Enduna da kuma Takalafiya wannan muna da midwifery a ciki muna da kulfai CHE wanda suke bo suke kwana a gurin suke aikin aiwa
to amma suna zuwa awa
so sai kuwa yanzu ai daga rate din mu na ANC ya daga so da mun da suka zo awu na muka zo mu duk mun bi kowanne daga ci mun je community engagement da community dialogue mun kuma nuna daga tan cewa duk da muna da karancin mata na masu awu a Miga local government mun kai sun transition business wajen chairman yayi muna alƙunciya mu duba duk yadda ta gaba psychology a Miga local government kawo ta mai engagement din ta take ANC a gurare daban-daban kuma suna zuwa insha Allah
to kuma yanda ake samun karancin matan da suke zuwa asibiti haihuwa fa su ta yaya kuke shawo kan irin waɗannan matsaltsalolin saboda zaka ga mace sai kaga ta kwashe watannin cikin ta tana zuwa awo amma kuma sai haihuwa ta zo sai a noke a gida
wannan abuwa ne matsala ce wacce ta hada kamar mu jiha Jigawa na ta rashin alai aje ANC kuma amma awo a ga an amna kai amma muna nan muna yi bakin kokarin mu dan ko sati biyu da ta wuce medin sun kira sun mana wannan investigation din sun gano cewa total number suke zuwa ANC kwata-kwata an kaza ta kashi hudu da ba ta zuwa haihuwa to wannan sun kawo mana wannan matsala mun nemi hakimi mun je mun gaya masa ya kuma tara daga tayi da masu ungwanni cikin satin nan an tara su an yi meeting kuma insha Allah ana ta kokari a gade yanda ake warin da kai cewa awun yana da muhimmanci kuma haka zalika a je a aiba asibitin shi ma yana da muhimmanci ana samun ci gaba wanda yake da a bayan nan ma analysis da muka yi na last month ma muna da mutum 600 wanda suka zo asibitin Miga suka sami aka suka aiwa wanda kuma da a baya da mutum 80 70 60
Halimatu Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Bauchi kungiyar mata 'yan jarida wato na WOJ sun miƙe tsaye wajen faɗakar da 'yan uwansu mata cutar sankarar mama yadda take da illolin da take jawo wa mata. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto a tattaunawa da ta yi da shugaban kungiyar Madam Bulak Absa.
Ita dai kungiyar mata 'yan jarida dama sun saba kowane shekara sukan ɗauki muhimman topics su wayar da kan mata. Mun duba ne mun gani sankaran mama yana ɗaya daga cikin sankaran da ya fi damun mata. Kuma sanin kowa ne tukuna ba a samu maganin sankara ba. Amma ita kuma sankaran mama idan aka gano ta da wuri ana iya magance ta. Mun kuma duba mun gani cewa a matsayinmu na mata masu wayar da kan mata mun ga ya zama wajibi ne a kanmu mu wayar da kan mata akan wannan illar cutar nan. Domin idan har aka gano cutar da wuri za a iya maganin shi ba abinda za a ga kaman idan nan mace ta samu sankara shikenan ta mutu ba a'a. Kuma ta gurin gwaji na minti biyu minti uku ba hekin je asibiti ba ke karan kanki a ɗakin ki kina iya dubawa idan maybe lokacin hailanki ya zo kafin in kika gama zaki kwanta akwai yanda zaki duba tare da hannu ki idan akwai wani dan lump ya dan fara fitowa sai ki garza ki je asibiti da ikon Allah in aka gano ta da wuri za a yi amma yawanci a asibiti yanda suka gaya mana mata ba su tashi zuwa asibiti sai idan abun ya riga yayi nisa wanda sai ya kai ga a yanka maman ko kuma koda ma an yanka maman ya riga ya samu ya je ɗayan kuma da dama akwai wasu irin belief in nan sai a ce a'a ba shi bane a'a aljanu ne a'a waye ne sankaran mama ne idan aka gano shi da wuri ana iya magane shi yasa muka ce to yana da kyau mu ma mu fadakar da ƴan uwanmu mata tunda dama an ce ciwon ƴamace na ƴamace ne
madam Bulak Absa shugaban mata ƴan jarida reshen jihar Bauchi jami'a a asibitin koyarwa na Abubakar Tafa Balewa dake nan Bauchi Maimunat Abubakar ta bayyana alamomin cutar dajin
ya kamata ta san yanda za ta gwada nononta ta duba shi kowace mace wanda ta kai shekaru nono ya fito a kirjinta ta fara al'ada daga ta gama al'ada ya kamata ta kwanta akan gado a bayanta straight ta sa hannunta na dama a karkashin kanta ta dauki hannunta na hagu ta duba nononta na dama ta luliya shi ta tattaba shi in ta ji wani kari yana yawo a ciki to abin da zai daga mata hankali ne ta ga mama mahaifiyarta ta kuma je asibiti in ta yi a wannan nononta na hannun dama ta maida hannunta na hagu a karkashin kanta ta dauki hannunta na dama ta je nononta na hagu ta duba shi ma ta tattaba shi in ta ji abu yana yawo a cikin sa to ba abin da ya kamata ta yi shiru ne akan shi ba shi wannan gwaji shine abu na fari da ya kamata mace ta iya wanda zai tsare ta daga maganar mama na kansa na nono din nan to in ta iya wannan to shine number 1 savior dinta to a kulli yomin wanda suke zuwa da ciwon kansa nan asibiti ba sa zuwa da wuri ne sukan zo lokaci ya riga ya kure amma in daga fari ne daga fitan wannan kari ka zo asibiti zaka ga likitanka zai examining dinka ya gani in wanda za a cire ne za a yi booking dinka za a cire za a kai shi lab a je a duba if it is benign to baka da wani damuwa magana ya kare an tare shi da wuri in aka gwada ya zama malignant to anan ne za a dada wani gwaji a gani a wani stage yake in a stage na fari ne na biyu ne ba wani matsala in aka baka magunguna magana ya kare to in har ya kai stage na uku to dole fa za a ce za a cire nono to in an cire nonon nan fa ba shine fa karshen rayuwar mutum ba
Maimunat Abubakar kenan daga asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafa Balewa dake nan Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da bayyana wa iyaye irin abincin da ya kamata su linga baiwa ƴaƴansu kanana domin kare su daga kamuwa da cutar nan ta tamowa Muhammad Salisu Rabiu ya zanta da wani ƙwararren likita akan irin abincin da ya kamata iyayen su rinka baiwa ƴaƴan nasu
Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano ya bayyana matakan da za a dauka don shawo kan matsalar larurar tamowa a tsakankanin yara kanana
hanya ta farko wacce zamu ce ita ce guda ɗaya sak ita ce ta wannan exclusive breastfeeding wato ma'ana a bawa ƴaƴa nonon uwarsu zalla tun daga haihuwa har tsawon wata shida domin a wannan lokacin nono zai iya bawa yaro bukatar sa kashi 100%. Daga lokacin da ya haura wata shida zai tafi wata 11-12. A wannan lokacin nono zai iya bashi bukatar sa kashi 50 ne kadai cikin 100. Saboda haka sai a fara bashi abincin kuma mai gina jiki da ƴaƴan itatuwa masu gina jiki. Daga lokacin da ya kai wata 12 zai shiga ta shekara ta 2. A wannan lokaci nono zai iya bashi bukatar sa kashi 30 ne kadai cikin 100. Saboda haka sai a ƙara. In kuna cewa a ƙara yana da kyau a san cewa yana bukatar abincittuka masu gina jiki. Bance masa kazawa da kwai ballanta na yace bashi da kuɗi. Akwai abincintukan mu masu gina jiki da kodayaushe muke musu bita mu gaya musu irin su waken nan su waken soya su gyaɗa ga ganyayyaki nan ga yalo ga sauransu duka muna da su ba sai an sa abu mai tsada ba idan muka dawo kan wannan tafarki ina tabbatar maka za mu fita daga wannan matsala domin masu sauraro za su zama shaidu idan na gaya musu cewa duk abincin da aka ce gashi na dan itace ne ko dai tumatir ne ko tattasai ko menene dai wanda muke bukata idan aka ga ingantacce grade 1 ba na yan arewa bane a arewa ka suka ci amma kudu zai tafi mu kuma nan za a banmu da wanda ba su da kyau to dole ne mu san cewa mu kanmu da muke yi anan muna bukatar wannan mai kyan to mu muke yi amma sai mu zaba mai kyan mu kai musu to kaga sun fi mu lafiya duk inda ka je kasuwa kaga an ware grade A to ba na yan arewa bane kudu za a kai ya fi tsada shi mai yin yana cikin yunwa ƴaƴansa suna cikin yunwa matansa suna cikin yunwa amma mun tattare mun kai musu saboda neman kuɗi to dole ne mu san cewa mu ma muna da bukatar sa nan, domin in ta kudin muka zo za mu fasara, zaka ga cewa in har yaro ya samu wannan ingantaccen abincin, to kudaden da ake kashewa wajen layin asibiti, kudaden da ake kashewa wajen sayan magani, kudaden da ake kashewa wajen tafiya asibitin, duk ba za mu kashe su ba, domin duk yaron da ya samu exclusive breastfeeding yana da ingantaccen lafiya ta kare kansa daga cututtuka. Domin na so jama'a su sani cewa ita wannan cuta ta yunwa ita kadai akan kanta ita take gawo dalilan da suke kashe yara kimanin kashi 54 cikin 100. Sauran duk da muke dauka cewa ko kace road accident, ko kace malaria, ko duk wata cuta, duk wani dalili da ka sani yana kawo yaro ya mutu, su suka hada kashi 46. Ai kashi 46 eh, amma ita wannan cuta ta yunwa ita kadai ita take kawo kashi 54 na mutuwa.
Kenan koda cutar zazzabin cizon sauro ta tadda yunwa a jikin yaro, shine zaka ga yaro ya saurin galabaita.
To ai dama abin da yake faruwa duk yaron da yake da yunwa a jikinsa, to duk kankantar cuta idan ta shigo ta sami inda za ta yi fata-fata da shi. Amma idan ya zama na ba yunwa a jikinsa, duk cutar da za ta shigo ina tabbatar maka jikinsa zai tabbatar madda kare kansa. Sannan kuma kamar yadda na faɗa, duk yaron da ya samu wannan exclusive breastfeeding, kwakwalwarsa wajen fahimta IQ intellectual quotient yana samun ƙari kashi 15.5 cikin 100 akan yaron da ba yunwa.
Malam Murtala Muhammad Inuwa, babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A jihar Neja an gudanar da taron fadakarwa akan yaƙi da cutar HIV da take karya garkuwar dan adam. Inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Wannan dai wani bangare ne na ranar fadakarwa akan cutar ta HIV da hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 1 ga kowane wata na Disamba. To ko ina matsayin jihar Niger akan yaduwar wannan cuta ta HIV? Dr. Muhammad Makusidi shine babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger.
Idan kun kula, muna da kaya da digo 7 maimakon 6.2 da ake da shi a da shekaru wajen 8 da suka wuce. Abin nan da aka yi na shekara 4 da suka wuce ya nuna cewa ciwon nan ya rage yaduwa a jihar Niger. A halin yanzu kuma ana zage, ana daukan labarai a san cewa a wani matsayin muke a yanzu, shin ya ragu daga kashi 1-7 din zuwa kasa koko ana nan inda ake. Amma na mu fatan yanda mutane suka fahimci me ke faruwa game da ciwon kanjamau, muna fatan cewa ya ragu kwarai da gaske.
Dr. Alhaji Adamu Baba shine babban daraktan hukumar yaki da yaduwar cutar ta HIV a jihar Niger. Yayi karin haske akan mahimmancin wannan rana da hukumar lafiyar ta duniya ta ware.
A cikin wannan rana da aka haji a cikin Disamba, shine aka ce a zo a yi taro a remembering wanda suka kai gidan gaskiya a tuna da su, kuma wanda suka nuna na rai fortunate sun samu lafiya, sun samu care, sun samu support, sun samu drug, suna nan kaman pass da cutan din a cikin su. So shine muna hajira na kira a yi su lecture, a yi rally, a dan tuna dai wayannan wanda suka kai gidan gaskiya da su. That's essentially wannan what it did yake. So akwai wasu activity da muka sa dai kawa tuna, kaman a yi lectures makarantar secondary school da su tertiary school.
Ko da yake ban samu nasarar yin magana da ɗaya daga cikin masu fama da wannan cuta ta HIV ba a nan jihar Niger, amma bayanai sun tabbatar da cewa an samu sauƙin matsalar nuna tsangwama ko kuma wariya da kyamar masu wannan cuta ta HIV a wannan karon. Taken ranar cutar ta HIV ta wannan shekara ta 2018 dai shine ka san matsayinka akan cutar ta HIV, ma'ana ka je a yi maka gwaji. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina, a Najeriya.
Cutar siga wacce ake kira da diabetes cuta ce da ake wa lakabi da cutar masu hali kuma yanzu ta zama ruwan dare ga duniya domin bata bar yara ba balle manya ciki har da mata masu juna biyu. Shuaibu Mani ya tattauna da wani kwararren likita game da yanda cutar take.
Dr. Inusa Muhammad na likitar Hamdala bangaren kula da mata masu ciki da fashin baki ga wannan cuta ta diabetes ko suga.
Cutar diabetes shine in sukari ya huta mizani, ana son sukari kai ya huce 0.7 har zuwa 1.2 a cikin jinin mutum, kamar ya huce 1.2 sa'in nan ne ake zancen diabetes.
Idan mu koma bangaren mace da ciki, duk mace mai juna biyu ta kamu da diabetes ko tana da diabetes, to ba zancen shan kwayoyi. Kwayoyin yana kawo illa ga yaron nan, yana sa mishi masakanci sosai, saboda dama mace mai juna biyu tana da rauni garkuwar jikinta ta rage, kamar abin da ya shafi bangaren fitsari ko kaikai haka. Da yana girma sosai cikin jikinta, zai kai kilo 4.5 kilo 5 har fice da haka na girman dan. Sai da ma saboda cikin yayi ƙaba sosai, ya lumfashi ma sai mishi wahala. Lokacin mutum tana aiwashi kwa
ya kohol a takaita take, da yaron ya girma da yawa so da yawa sai an kai ga hoshi. Sai zariya ko rishin sani ko baka tuna ba, kace ka bar mata ta yau da kanta, me ya banna ma'aifa ta bare kaga ba uwa ba da ta aiki. In an yi ka tare kamar in dan baya da girma sosai kuma an matsahe ta aiwo, in ta zo aiwo duka sai ta ji ma kanta ga bangaren shi kanshi bakin ma'aifa wani abu da ake cewa kol ko farjinta, duk da yana kece wannan kuma baya aiwo jini ya kece, kaga wallahi wannan wata matsala ce. Wannan zo da jinin kada yana iya tafiya da ita, da yawa suna mutuwa. Ana samun mata masu juna biyu da diabetes, ana samun bari da yawa daga cikin su dan tun wajen wata biyu wata uku ya rasu saboda sukar wannan yayi over. Baicin wannan ana samun yara masakanci yayyawa a gurin su, ko wani dan karamin kai ko katin kai diabetes tana sa wani.
Bugu da kari ga wata mata Ganau Bajo ba wacce ta fama da cutar diabetes.
Cutar diabetes ta haddasa mun kwambarin da cikin ciki har sai da abin ya kai na ga hosh kasa haihuwa.
Ko bayan illolin cutar diabetes, ko da akwai matakan riga kai kanta domin kare lafiyar uwar danta, Dokta Inusa Muhammad na Hamdala da Amsa.
Riga kai shine na farko dai tun lokacin da aka ce mutum tana da juna biyu, akwai wani bincike da ake a likita wanda ake cewa bilan prenatal, wato za a diba fitsari a diba jini. A cikin wannan da ake bincike ana diba yawan sukari cikin jini, saboda me? Duk dan ayi riga kai wannan abubuwan da muka zana na illolin diabetes ga mutum mai juna biyu. Tun da farko in aka gano ke kina da juna biyu kuma kina da diabetes, akwai abubuwan da ake kwatanta miki ki, akwai maganin da za a miki yanda illolin nan da yawa za a yi riga kai su. Dan magana suka ce riga kai ya magani, sai abi yayi banna tukwana a gano kaga bai kyau ba.
Shaibu Mani, sashen Hausa na murya Amurka daga Maradin Jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani da wannan rahoto daga Maradin Jamhuriyar Niger. Da kuma haka za mu ja labulan shirin a yau. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku, Nasiru Yakubu Binnira ke muku fatan alkhairi, a kasance lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.